بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 1 ga watan Safar, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439, daidai da 21 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2017. Wannan shine kasad na 151 daga cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah. Littafin Zadul Ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Ibn Qayyim yana kawo mana bayanai akan duk abin da ke da alaka da rayuwa da tarbiyya da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da al'amuransa. Malamai suna jinjina ga wannan malami duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi halin tafiya a inda yake kasar Makka don yin aikin haji nesa da littafansa da iyalansa. Allah Ubangiji ya saka mashi alkhairi. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yana mana bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da sanya ma ƴaƴaye suna da makamantan abubuwa da suke da alaka da wannan. Mun ji karatutuka da dama har muka gangaro wasu 'yan ƙare-ƙaren bayanai da muke ƙarawa, a inda a yanzu za mu ji wasu maganganu daga cikin littafin ainihin wato tafsiri na al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkami al-Qur'an wal-mubayyinu lima taddammanahu min as-sunnati wa ayi al-Furqan, ta'lifin al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi rahimahullah. Al-Imam al-Qurtubi ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da shekara 671, kamar shekara 700 kenan, da shekara 68 da rasuwarsa. Allah Ubangiji ya gafarta mishi. Suratul Hujurat sura ce madaniya wadda al-safin surorin al-Qur'ani ita ce sura ta 49. Za mu ji bayanai ne a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala aya ta 11 a cikin wannan sura da Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humud zalimun. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku mu'minai, la yaskhar qaumun min qaumin, kada wasu a cikinku su yi ma wasu sukhriya. As-sukhriya shine reni, ganin cewa wani bai isa ba, shi din wa, waye ma shi, yaushe ma aka haife shi, yaushe ya taso, su waye iyayen shi, ko ba wani bane ma, duk abin da zai bayu zuwa ga reni Qur'ani ya hana shi. Lafazin qaum ismul jam'i ne, wato suna ne da yake nuni zuwa ga adadi da yawa, amma kuma ba shi da mufradi daga lafazinsa. Haka lafazin nisa da ire-irensu, malaman nahu suna ci musu ismul jam'i, yana daga cikin mulhaqat na jam'i. An yi amfani da lafazin qaum har sau biyu na kira don nuni zuwa ga cewa tana shiyu'i, ta zama umumi ne, kada wasu mutane a cikinku ko ɗaiɗaiwa ko a matsayinsu na tarayya, ma'ana gurbu na mutane, su dinga raina wasu mutane waɗanda ba su ba. Asa an yakunu khairan minhum, wanda ta yiwu waɗannan da ake rainawa sun fi waɗancan alkhairi a wurin Allah. Wala nisa'un min nisa, hakanan kada wasu mata su raina wasu mata. Duk da yake lafazin qaum yana ɗaukan ma'anar maza da mata gaba ɗaya, amma an sake ware mata don ƙarfafa al'amari, don nuni zuwa ga cewa mata suna buƙatar wata nasiha ta musamman dangane da mas'ala ta raini. Duk da sun shiga cikin asalin qaum, to amma kuma su ake bance aka ƙara fito da su fili saboda a ƙara nuna ƙarfin buƙatuwa izuwa ga kada su raina junansu domin ka'ida ta usuli shine zikiru fardin min afradil aami bi hukmil aam la yukhassis bal yu'akkid yana ƙarawa abin ƙarfi ne asa an yakunna khairan minhunna tayyuma tadda kike rainawa tafiki alkhairi a wurin Allah wala talmizu anfusakum kar ku dinga yi wa junanku allamzu shine wato zinde fuskantar mutane da aiban tasu nan lafazin anfusakum ba wai kai wa karena kanka ba a karena waninka amma sai aka ce anfusakum kamar yadda Allah ya ce misali fasallimu ala anfusikum idan dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum in kai wani sallamar to kamar kai wa kanka ne haka fadin Allah wala tukhrijuna anfusakum ko min diyarikum kar ku fitar da junanku daga gidajenku kaga ba wai mutum zai fitar da kanshi bane abinda aka hana fitar da waninka dan ka cuci waninka kamar ka cuci kanka ne haka wala taqtulu anfusakum irin wannan yakan zo a cikin ainihin wato ta'abir na larabci a ce kar ku yi wa kanku ma'ana kar ka yi wa waninka irin wannan abu shine ma'ana anan cewa wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kar ku dinga jifan junanku da laqubba wanda suke munana bi isal ismul fusuq ba'da al iman Allah wadare da suna wanda yake na rashin kunya na rashin mutunci bayan an shiga imani wa man lam yatufa ulaika humuz zalim wanda duk bai tuba ba to waɗannan sune azzalimai malam yace fihi arba'u masa'il a cikin wannan gaba farkon fadin Allah ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin har zuwa asa an yakunna khairan minhunna yace akwai mas'ala guda hudu al'ula ta farko qauluhu ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa an yakunu khairan minhum qila inda Allah wato za su zama sun fi alkhairi a wurin Allah wa qila khairan minhum ay mu'taqadan wa aslama batinan tayu ya tika kyakkyawar aqida kuma ya tika ken zuciya was sukhriya da aka ce la yaskhar ma'ananta al-istihza raini da ganin cewa wani bai isa ba sai ya ce a can gaba as-saniya ta biyu waqtulifa fi sababi nuzuliha akwai sabani game da sababin sauka wannan aya ya kawo maganganu kala daban-daban waɗanda galibin su ba su inganta a hadisance ba amma maganganu ne sanannu a wurin malaman tafsiri musamman a cikin da littafi wanda suke da ba da muhimmanci wajen kawo asbabun nuzul kama al-imamul wahidi a cikin asbabun nuzul haka ainihin wato ibnu hajarin a cikin littafin shi na takhrijin hadisan kashaf wato al-kafi kenan al-kafi shafi fi takhrij ahadisi al-kashaf ya tattauna akan wasu daga cikin labaran da aka kawo wanda daga cikin su akwai labarin cewa Sabit ibn Qais ibn Shammas wanda sahabi ne sananne radiyallahu anhu ya kasance baya ji sosai kunnan shi yana ciwo saboda idan an zo majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi kokari ya zauna a gaba sai zama koda yayi latti to mutane sukan mishi alfarma sai a buɗa mai ya shigo gaba ya zauna to wata rana sai ya zo ya rasa sallah an yi raka'a daya sallar asuba sai zama bai samu halin shigowa ba kuma da yazo yana so ya shigo gaba sai mutanen wurin suka ki buda mushi sai yana so ya ainihin wato tattaka mutane ya shigo irin yadda aka hana din nan yana takhattir riqab to har sai ya taba jikin wani sai ya taba jikin wani wani bai ji dadi ba kawai sai ya ce mushi kai dan gidan wance sai ya kira shi da wani mugun suna da ake kira mahaifiyar shi da shi ada sai ya ji haushi shi ko mutumin ya ji kunyar abin da yi da shine Allah ya saukar da wannan aya al-imam al-bagawi ya rawaito wannan a cikin tafsir al-bagawi haka al-imam al-wahidi a cikin littafin ainihin asbabun nuzul ibn hajarin ya tattauna akai da tabbatar da cewa bai da isnadi tabbatacce wasu kuma suka ce ta sauka ne akan wasu mutane da ake cewa wafdu bani tamim waɗanda aka ambace su a farkon suran waɗanda aka ce sun zo suka yi masahabbai daga cikin ahlus suffa istihza'i su ammaru su Khabbab dan Arat, su Suhaibu da Salim Maula Abi Huzaifa, waɗannan talakawa waɗanda ba su da gida, ba su da sana'a, ba su da komai, masu kwana a masallaci radiyallahu anhu, suka musu istihza'i saboda sun gansu haka buji-buji, ba su da riguna masu kyau, ba su da shiga ta gari, sai suka musu wannan ainihin sukhriya. Mujahid ya fassara cewa ma'anan sukhriya shine al-ghani yaskharu min al-faqir, mai kuɗi ya dinga ganin talaka bai isa ba, dinga ce mishi kai banza matsiyaci nawa ne gaba ɗaya kaza, ko a yi min amin kuɗinka in siye ka gaba ɗaya, alhalin ba zai iya siyan kaɗin ba kuma watakila. Haka malam ya ci gaba da cewa wa qala ibn zaid la yaskhar min la yaskharu man satara Allah alayhi dhunubahu, ma'anan la yaskhar qaumun min qaumin shine wanda Allah ya rufa mishi asiri, mutane ba su san zunubin da yake wa Allah ba, to kada yayi izgilanci da istihza'i mimman kashafahu Allah, ga wanda shi kuma Allah ya tona mai asiri, tunda kowa na yin zunubi, babu wanda zai iya dinayin cewa baya zunubi, to amma wani sai Allah ya jarabce shi sai a ga zunubin nashi, sai zunubin kuma ya zama abin Allah wadarai da abin kyama, to kar ka shiga sahun gaba wajen aibata shi, bayan kai Allah ya sita maka naka zunubin, ta yi kuma naka zunubin ya fi nashi muni. Fala'alla izhara zunubihi fi duniya khairun lahu fil akhirah, ta yi wannan abin da Allah ya mishi na bayyana zunubin shi a nan duniya, to alkhairi ne gare shi a lahira. Kai kuma sitirtawar da Allah ya maka ta yi, Allah yana maka talala ne, dan shi idan nashi ya bayyana a nan duniya, ko dai ya zama zunubi ne wanda ake da haddi a kansa, kisan kai ko shan giya ko zina ko sata, sai a mishi haddi, shikenan a tsarkake shi, ko ya zama babu hukumar da ta mishi haddi din kuma irin wannan zunubin, amma sai a kama shi a zalunce shi, sai ya zama zaluncin da aka mishi ya zama kafara ga zunubin shi, ko kuma ba ma zunubi ne mai haddi ba, wani barna ce yayi ko makamanta haka, wannan zagin da za a dinga mai ana ta aibata shi a gari, sai ya zama daga ƙarke idan an je lahira zunubin nan da yayi duk za a tattara shi akan mutanen da suka bagi shi, kaga dai ko ta yaya ne ya tsira, ko kuma ya zama bayyana zunubin sai ta bashi dama ya nadama ya tuba, sai ya gyari ya zama mutumin kirki. Ibn al-Qayyim ya ba da labari a cikin Al-Wabil Sayyib cewa mutum yakan yi zunubin da a sanadin zunubin zai ɗauka a wajen Allah, har ma shedan ya nadama da ma ya sani bai zuga ka kai wannan zunubin, kana yin ɗan ƙananan zunubanka, wata ranar sai shedan ya zuga ka kai wani babban zunubi, to daga yin wannan babban zunubin sai hankalinka ya tashi ka tuba, kai ta tuba, kai ta tuba, har ka zama wani wali a wajen Allah, sai shedan ma ya nadama da ya sani ma da ya baka kai akan wancan zunubin, saboda yanzu a sanadiyyar laifin da kai ka samu ɗaukaka kuma a wajen Allah, to wanda zunubin shi ya bayyana duk yana iya komawa zuwa ga waɗannan mafitar, kai kuma da naka yake a ɓoye sai ya zama baka samu halin haka ba, kaga kenan a hakikanin al'amari ya tabbata asa an yakunu khairan minkum, sun fi ku alkhairi. Wasu kuma suka ce wannan aya ta sauka ne akan Ikrima ibnu Abi Jahal, wanda an san labarin shi a matsayin babban kafiri a farkon al'amari, amma daga baya ya musulunta radiyallahu anhu bayan fathu Makka, to sai zama yana cikin musulmai, kullum ana goranta mai a ce kai dan gidan babban makiyin Allah, duk wanda zai adressin din shi sai ya dinga danganta shi ga baban shi, ce kai da babanka yayi fada da musulunci, ai ku ba ku da tarihi mai kyau, to sai zama yana jin damuwa, sai ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koka wa mutane cewa, ya koka cewa musulmai fa har yanzu sun kiyarda shi absorbing din sa, ana ce mishi dan gidan wani, dan gidan babban makiyin Allah, shine sai Allah ya saukar da cewa la yaskha qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhu. A takaice malam yace wa bil jumla fa yanbaghi alla yastari'a ahadun ala al-istihza'i biman yaqtahimuhu bi'aini, bai kamata kai saurin wulakanta, kar ka zama mai saurin wulakanta mutane da zaran ka gansu, da zaran ka gansu kawai kaga baka gansu da irin kama ko siffa ko hai'a ko personality da kake tsammani a irin tunaninka shine daraja, baka ga wulakanta mutum, kar ka mai kalma ko kallo ko mu'amala wacce za ta bayi ga wulakantawa. Idza ra'ahu rassal hal, dan ka ganshi kawai a mutsitsike, ka ganshi da datti ko rigar shi ainihin babu guga, ko bai saka kaya masu kyau ba, ko bai yi shiga ta mutunci ba, au za ahatin fi badani, ku ka ganshi da wata nakasa, ka ganshi da kuturta ko makanta ko gurguntaka ko gajarta ko tsayi ko sirantaka ko kiba ko inina ko rashin iya magana ko gwaranci ko duk wani abu da al'ada ake ganin shi a matsayin nakasa, karkaci mutuncin shi dan wannan. Au ghayral ladikin fi muhadathati, ko kaga bai iya magana ba, yana da wauta ko sakin baki ko bai da fasaha. Fala'allahu akhlasu damiran wa anqa qalban, tayi zuciyarsa da addinin sa dake cikin zuciyarsa yafi naka. Mimman huwa ala biddi sifati, hala yafi wanda bai da wannan kamar. Dubuwancin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wani mutum ya wuce wanda yake bai da kama ta azo a gani, yace wannan wani irin mutum ne, aka ce ai wannan babu wanda yake kallon shi, wannan yaje neman aure ba za a bashi ba, in yaje neman ceto ba za a bashi ceton ba, za Allah ya shiru. Wani ya wuce da shiga irin ta ƴan birni kamilallar shiga, yace wannan fa, aka ce ai wannan sune manyan gari, sune masu kaza, sune masu kaza, ceto wallahi wancan guda ɗaya a wurin Allah wanda bai da kama mai kyau din nan, yafi irin wannan cikin duniya a wajen Allah. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi tabbatacce. Haka wancan hadisi na cikin Bukhari, wanda wani yaro na shan nonon mahaifiyarsa, ta ga wani ɗan gayu ya ci gayu ya hau kilisa, ta ce Allah ka sa ɗana ya zama irin wannan. Manzo Allah ya ce ɗan ya saki nonon ya kalli wannan mutumin, ya ce ya Allah ka sa na zama irin shi. Wani ya sake wucewa mai kama wadda ba ta azo a gani ba, uwa ta ce ya Allah kar ka sa ɗana ya zama irin wannan. Ɗan ya saki nonon ya sake kallon shi, ya ce Allah ka sa na zama irin shi. Manzo Allah ya ta'alike yake cewa saboda wannan mai kama da mutane suke gani mummuna, mutum ne wanda yake bawan Allah na kwarai, wancan kuma wani azzalimi ne mutunci. Don haka ba a mutane hukunci kawai da zaran an ga shigarsu ko ainihin wato kamanninsu ko ababen hawansu. Malam ya ci gaba da cewa fa yadhlima nafsahu, sai ya zama ka cutar da kanka kai da kake mishi isgirim, bi tahqiri man waqqarahu Allah, ka wulakanta wanda Allah ya girmama shi. Wal istihza'i biman azzamahu Allah, ka ci mutuncin wanda Allah ya girmama shi. Wa qad balaga bis salafi ifratu tawqihim wa tasawwuluhum min dhalika an qala Amr ibn Shurahbil, law ra'aytu rajulan yurdi'u anazan fadhahiktu minhu la khashitu an asna'a mithla alladhi sana'a. An samu salaf sun kai matuƙa wajen girmama mutane, har wani mutum mai suna Amr dan Shurahbil yake cewa da zan ga wani mutum yana tsotsan nonon akuya da bakinsa sai na yi dariya, yace to da sai na ji tsoron kar ni ma na zama wata rana na samu kaina cikin kaskanci irin nashi. Ma'ana ganin mutum yana yin wani abu wanda yake a ganinka cewa kaskanci ne, to kaji tsoron kada wata rana ka karkata irin shi. Ina fatan mun gane wannan. Malam ya ci gaba da cewa ar-rabi'a fi sahih tirmidhi an aishata qalat, yace a cikin sahihu tirmidhi, wannan ta'abirin haka malaman yammacin duniya suke karmanta, qurtubi mutumin kasar andalus ne, suna kallon littafin tirmidhi a matsayin sahih, haka suke lissafawa, wanda a islahance ba daidai bane. Rahimahullah yace daga aisha take cewa qalat haqaitu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan fa qala ma yasiruni an hakaiti rajulan wa anna li kaza wa kaza, tace na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wani mutum sai yake cewa na fi son a ce wato yana burge ni a ce an bani labarin irin na waɗannan mutane fiye da a ce na samu kaza da kaza. Qalat fa qultu ya rasulullah, tace to ya manzon Allah, inna safiyatan mura'atun, wannan mata ta ka safiya wata mata ce. Wa qalat biyadiha hakaza, tai dan haka da hannunta, ya'ani annaha qasira, tace wannan ƴan matar ta ka ƴan haka din nan, kaga kamar ummu ne sai ka dan daga hannunka nuni akan cewa gajere, ta yusu a tasu al'ada akwai wani abu da suke nunawa haka wanda zai nuni zuwa ga gajarta, ya'ani annaha qasira, tace to kai yanzu manzo Allah me zaka yi da wannan ƴan matar ta ka din nan wanci ƴan haka din nan, kaga ai zaka ga wannan ba wani abu bane a yadda mutane suke dauka. Fa qala siman za Allah yace laqad mudijat bi kalimatin law mudija bi hal bahr la mudija, wannan kalmar da kika fada da za a saka ta a cikin teku da ta mai da shi kwata, da sai ta bata dukan ruwan ya zama yana wari irin warin kwata saboda munin kalma cewa kawai gajera da nufin cin mutunci to haka koda cewa ta yi doguwa ko siririya ko kututtuba duk yadda ka faɗi wato wata kamata mutum da nufin cin mutunci to kai sukhuriya da shi kuma yana komawa zuwa ga renin halittar da Allah yake domin Allah ne ya sarwara shi a haka haka jama'a mu kiyaye wa fi sahi muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon kamanninku da dukiyarku amma yana kallon zakatanku ne da ayyukanku mallan yace wa hadha hadithun azimun yatarattabu alayhi Allah yaqba'a bimaghibi ahadin lima yura alayhi min suwari a'mali at-ta'ati aw al-mukhalafa yace wannan hadisi yana da girma kwarai kuma yana bada bayani akan cewa kada a hukunta cewa abinda ke boye na wani gaskiya ne ko ba gaskiya bane dan an ganshi a fili da sifan masu gaskiya a ce to ai yana da gaskiya 100% ko an ganshi a fili da sifan marasa gaskiya in har ya kama za a yabe shi dole sai an yi kaidi nahsibuhu kadhalika wallahu hasibu kamar yadda du'a hadisi cewa mun san shi da kaza mun san shi da kaza muna mishi fatan alkhairi amma Allah ne fi mu sanin shi fala alla man yuhafidu ala al-a'mal adh-dhahira ya'lamu Allah min qalbihi wasfan madhmuman tayuwan wanda yake kiyaye ayyuka a zahiri na ibada ko na kirki Allah a cikin zuciyar wannan mutumin Allah ya san shi da wani hali mummuna la tasihu ma'ahu tilka al-a'mal wanda waɗannan ayyukan ba za su yi kyau ba tare da wannan halin wala alla man ra'ayna alayhi tafritan aw ma'asiyatan ya'lamu Allah min qalbihi wasfan mahmudan yaghfiru lahu bi sababi tayi kuma wani wanda muke ganin shi da mugun hali yana da wata siffa a cikin zuciyarsa wadda a sanaddinta Allah zai gafarta mishi kalla hadisin karuwa da kare din karuwa da an ganta mai ake kalla mai bawashi mai ake cewa jazama zaman karuwa a wuta saboda zangayirin na bawashi yake cewa ma jazaman kawai yanke ne zaman karuwa a wuta ba karin magana bane wannan na Hausawa amma karuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin ta sha yadda kare ko kyanwa ko jiban wulakantar kare dabba ce take wulakantacciya kamar sal kalbi inta mil alayhi yalhas aw tatruku yalhas ta bashi ruwa ya sha Allah ya bata aljanna Allah ya kauda kai akan harkar da take ta karuwanci kaga ayyuka munana a zahiri amma a zuciyarta tana da lafiyayyen zuciya ta tausayi sai Allah ya gafarta mata kalli waɗancan da manzo Allah ya bada labari waɗanda suka ji labarin wani ya mutu an ce salihai ne bayin Allah a cikin hadisin Tirmidhi da Imam Al-Hakim An-Naisaburi sai suka ce wannan da ya mutu wuta kawai zai tafi Allah ba zai gafarta mishi ba sai Allah ya ji wannan magana ya ce wane ne yake mini shishigi a harkata to na gafarta mishi ku kuma na bata ayyukan ku a zahiri suna ayyuka na gani amma zuciyarsu akwai mummunan kulli na fatar cewa mutane in sun mutu su halaka da ganin cewa sun fi kowa alkhairi da haka abubuwa ne masu haɗari kwarai da gaske kofofi ne da shaitan yake zakkewa mutane Allah ya tsare mu mallam ya ci gaba da cewa ya tarattabu alaiha adamul ghuluw fi ta'zimi man ra'ayna alaihi af'alan salihah kuma hakan yana nunin kada mu kure mu wuce makadi da rawa wajen girmama wanda muke ganin shi da aiki na gari wa adamul ihtiqari li muslimin ra'ayna alaihi af'alan sayi'a kar kuma mu dinga wulakanta wani musulmin da muka ga yana yin wasu munanan ayyuka ba abin wulakantawa bane abin amai nasiha ne amai addu'a Allah ya shirye shi bal yuhtaqaru wa yuzammu wa tuzammu tilka alhalatu sayi'a za dai a kyamaci wannan aikin amma kada a kyamaci shi mutumin musulmi yace la tilka dhatul musi'a kada a kyamaci mutumin fa innahu nazarun daqiq yace amma wannan fatana ne mai zurfi ba kowa ke iya shi ba wallahu muwaffiq ya zai ka iya ganin munin aikin ba tare da ka muzanta mutum ba bambanta tsakanin darajar dan adam da darajar addininsa da kuma nuna cewa wannan abin da ya ba mai kyau bane ma'ana ya zama duk zargin zai tsaya ne kawai akan aikin kada daga nan mu ce to ai kuma wani condemn to shine mun wulakanta shi kenan shi mutum mu tsaida zargin akan aikin kuma ya zama muna yin zargin bisa manhajin addini da fatan zai gyara ba wai da fatan mu ƙara lalatar da shi ba shi sa hatta mas'alar guje ma masu aiki na barna malamai sun tattauna akan sai inda aka ga cewa gujewar za ta haifar da dami ido amma idan aka ga za ta sa su ci gaba da yin aiki mummuna ko ma fiye da wanda suke yi to anan ba za a guje musu ba dan haka sai an auna wane ne wanda idan aka ga yana barna idan aka kaurace mishi zai tsorata ya furgita ya dawo kan hayyacinsa wane ne kuma wanda idan yana aikin barna idan aka guje mishi zai ce to ai shikenan hutar ruru wakin gida yaki aya dama ustadan sun takura mana yanzu tunda sun kyale murmi abinda muka ga dama zaka sai ka auna wajen alhijran wa qawluhu wa la talmidu anfusakum fi thalath masail gashi nan ya tattauna akan su sai mu tafi kan inda yake cewa asaniya qawluhu ta'ala wa la tanabazu bil alqab wannan dama shine asalin mahallin da muka so mu tattauna akai dama wa la tanabazu bil alqab batu akan jifan juna da laqabba kiran mutane da nickname wanda yake na aibatawa in kun tuna wannan shine cikon karatun Allah yace kar ku dinga annabazu bitahrik kar ku dinga annabazu kar ku dinga jifan junanku da ainihin wato laqabba yace wa fi Tirmidhi an Abi Jubaira an Ibn Dahhak qala kana ar-rajulu minna yakunu lahu al-ismaini was-salasa mun kasance da a yadda ake rayuwa tun a jahiliya da farkon musulunci zaka ga mutun yana da sunaye guda biyu ko uku haka ake a garin Makka da wuya ka tarar da mutun yana da suna daya gel wani sunan shi guda biyu ko uku ko sama da haka fayudu abi ba'daha sai a dinga kiran shi da wani sashe na sunan fa asa an yakraha sai zama baya son wani sunan fa nazalat hadhihi al-aya wa la tanabadu bil alqab hadha hadithun hasanun inda al-imam at-tirmidhi wa abu jabira huwa akhu hadha huwa akhu thabit bin dahhak ibn khalifata al-ansari wa abu zaid sa'id bin rabi sahib al-harawi thiqa wadannan duk maganganu ne yake yi na ayin musalah al-hadith ya ci gaba da cewa fadin Allah bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman ay bi'sa an yusamma ar-rajulu kafiran Allah wadarai da a kira musulmi da suna kafiri aw zaniyan ko a kira mutum da suna mazinaci ba'da islamihi wa taubati bayan ya musulunta ya tuba domin sunayen yawancin su na jahiliya ne wadanda suke sunaye ne munana kamar yadda zaka ga misali yanzu a zamanin mu galibi a irin shekarun baya late 80s da early 90s galibi mutanen da yanzu ake ce mu ustadai a lokacin yawancin su ba ustadai bane samari ne matasa wasu yan kallon damba ne wasu yan kallon kwallo wasu yan sana'ar fawa ne wasu karnukan mota ne masu bin mota da sauran dai sana'o'i wanda aka saba yi da harkoki na yau da kullum to sai zama suna da wasu sunaye dake da alaka da irin wannan lifestyle din wanda ake musu laqabi da su tayi munanan laqaban tayi marasa ma'ana ne ko sunayen wasu kafirai ne ko shahararrun ƴan wasan karta ko shahararrun ƴan wasan kwaikwayo na indiyawa ko amurkawa ko turawa ko bakaken fata da makamantansu sai zama har bayan mutum ya zama ustadu sai kaji ana kiran shi da wani suna mummuna da ya wuce sai a ce a malam zidan kaga ai bai dace ba zidan sunan dan kwalla ne ko wani shaki ne kuka ji ana ce mishi abin nan mitu takarboti kuma makamantansu kaga bai dace ba sai Allah ya saukar da aya yace a daina jifan mutane da irin waɗannan munanan sunaye ne bayan an zama mutanen kirki a ci gaba da kiran mutane da su wal ma'ana anna man laqaba akahu aw sakhira minhu fa huwa fasiq cewa da aka yi tir da sunan fasikanci wanda ya kira dan uwan shi da wani mugun suna to yayi aiki na fasikanci ya zama fasiki wa fi sahihi ya zo a cikin ainihin littafin as-sahih na al-imam al-bukhari da muslim haka al-imam ahmad daga sahabi abdullahi dan umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala li akhihi ya kafir duk wanda ya ce ma dan uwansa kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma haqiqa ya ta fada kan daya daga cikin su in kana kama qala wa illa raja'at ilayhi in ta tafi kan wancan inda gaske ne kafiri ne sai ta zauna akan shi in ba da gaske bane ta dawo kanka kai da ka fada faman fa'ala ma naha Allahu anhu min as-sukhriyati wal hamzi wal nabzi fadhalika fasiqun wa dhalika la yajuzu wanda yayi abinda Allah ya hana na istihza'i ko raini ko jifa da laqabi to yayi fasikanci da haka bai halasta ba wa qad ruwiya أن أبا ذر رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنازعه رجل فقال له أبو ذر يا ابن اليهودية أروي تتشوى وترانا أبو ذر ينا ترد من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيوان متن يي جاهية دشي ديبو تباكيكو سيتي مشكي لنجدن بيهودية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تراها هنا من أحمر وأسود ما أنت بأفضل منه yace waɗanda kake gani anan masu jaffata ko bakaki waɗanda ba larabawa ba kenan to baka fi su daraja ba a gurin Allah ya'ani bit taqwa baka fi su daraja ba sai in ka fi tsoron Allah wa nazalati Allah ya saukar da wala tanabadu bil alqab wannan hadisi al-Imam Abubakar ibn al-Arabi ya fitar da shi a cikin ahkamul Qur'an nashi haka al-Imam Ahmad rahimahullah haka ainihin wato Ibn Abi Dunya a cikin Zammul Ghadabi da isnadi wanda yake malaman hadisi su al-Imam al-Iraqi suka ce isnadi ne sahihi wa qala ibn Abbas at-tanabud bil alqab an yakuna ar-rajul qad amila sayyi'at thumma taba idan mutun da yayi mugayen ayyuka sai ya tuba fana Allahu an yu'ayyara bima salafa sai Allah ya hana a dinga jifan shi da abin da ya wuce kawai sai ka ce mu me zaka gaya mana tsohon barawo kuma yayi sai magana kuma kaga cewa da kai tsoho na nufin ai ya daina sata kenan sai a'a to ai dama yaushe ma za a hada harka da su wane kai ka kira su wane kai baka san tsohon dan sulma bane ai tsohon dan sulma ne ai kaza ko kuma ai banta mutun da al'adarsa ko da yarensa ko da dangin su ko garinsu ko irin hausar da yake duk wannan yana cikin التنابض بالألقاب وان دعين شرعتها يدل عليه ما روية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كأبن ديكنوني إذوا قوانا شيني أرويتو من ذا الله يناتيوا من عير مؤمنا بذنب تاب منه كان حقا على الله أن يبتليه به ويفضحه فيه في الدنيا والآخر شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم أتكين حديث دا الإمام الترمذي رويتو دا صحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه منذ الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى وان دي يأيبة وان مسلمي دا وان اللي في دا مسلمين يأيكتا تو كافن يمتشي وان دا يأيبة واني سي الله يجرب تشيشي دا يوم إرم وان اللي فو كما سي الله يكاما شدن زنبو إن شاء الله هرا وانا دي فيني نكريا جماعة أسان يايا اقوري أتكي متاني أما ما أنشي تكن أو كو أيكتي amma dai a isnadanci malamai sun ce hadisi ne na ƙarya al-Imam an-Nasa'i ya tuhumi wani daga cikin masu riwayan da ƙarya shine Muhammad ibn al-Hasan haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal haka al-Imam ad-Darqutni duka sun tuhume shi da ƙarya da haka Sheikh al-Albani da yabo a cikin al-hadith al-silsilah da'ifa al-lamba na 178 sai ce hadisi ne mawdu'i wallahu a'lam as-salisa فائدة تأكو وقع من ذلك مستثنى من غلب عليه الاستئمال لأكا تشكا اي كراي متند لك ادي وان دي كان بانزا تو اما انتو غتي بندا وان دا يارغا يا شهر با يدا اكا ايادا لك ابو يذا ما اصل ما انشو ممونات اما يارغا يا مقالك اليو متمن بزا اي سنم متمن با سي انفضو ان لك ابو يذا ما كما علم يتي كالأعرج kama a ce wana gurgu akwai mutumin da sunan gurgun take ya riga ya kama sai an ce wana gurgu wal ahdab ko a ce wana mai kusindi shine al ahdab walam yakul lahu fihi kasbun ya zama kuma wannan aibin ya faru ne ba wanda mutumin ne ya dawo kanshi ba ka Allah ya halice shi halitta ce ta Allah yajidu fi nafsihi minhu alayhi ya zama dalilin tunda Allah ne ya mushi to baya jin wani aibi ko kuma damuwa zaka tona sunan shi Alhaji dan kuturu misali ko Alhaji kurma ko malam gajere sai zama kuma haka Allah ya yi shi yadda ake kiran shi dinnan da shi fa jawwabathu al-umma sai al-umma suka ga dacewar su dinga fadan haka akan shi wattafaqa ala qawlihi ahlul milla sai mutane gaba ɗaya suka hadu suna fadan haka akan shi yace qala ibn al-arabi Abubakar ibn al-Arabi yace wa qad warada la amrul lahi min zalika fi kutubihim ma la ardahu yace na rantsa da Allah ire-iren waɗannan laƙubba waɗanda malam anan Qurtubi yake so ya ce babu komai yace na rantsa da Allah ni na karanta a littafin malamai ire-iren su waɗanda ni ban yadda ba ban yadda cewa faɗa wa mutanen nan waɗannan sunayen babu matsala ba yace ka qaulihim fi salih jazara kaman salihu al-jazara malam Abu Ali Salih ibn Muhammad ibn Amr al-Asadi wanda babban malami ne daga cikin malaman hadisi a mazhabin al-Imam Ahmad ibn Hanbal yayi kuskure wajen tashifin wani hadisi cewa kana yarqa bi khazara yazo makaranta latti sai tar arga an yi imla'in hadisi to dai zai tambaya kai sai ce ya sheikh hadisul jazara to kuma kalmar jazara din ba ta da wata ma'ana sai aka tuntsire dariya kawai gaba daya shikenan sai aka dinga zolaye shi da wannan abun har ya zama sunan shi kenan salihul jazara salihul jazara haka ake cin shi to wannan laqabin malam ibnu al-arabi yace to ni ban yadda cewa wannan ya halasta ba domin asalin abun ya zo ne ta surar istihza'i abun da yake so ya cire a ciki kenan cewa idan ya zama sunana da alaka da asali kokarin wulakanta mutum ko koda ya shahara to a guje mishi shi yafi li'annahu saffaha khazara dan yayi tasyifin lafazin khazara faluqiba biha wa kadhalika qauluhum fi muhammad ibn sulaiman al-khadrimi mutayyin mutayyan haka malam muhammad ibn sulaiman al-hadrami da yake ce mishi mutayyan li'annahu waqa'a fi tinin ya taba fadawa cikin tabo sai ana ce mishi mutayyan na tabo kenan ko dan cikin tabo ونهو ذلك مما غلب على المتأخرين ده ire-iren waɗannan da suka galaba akan mutanen baya je ka fara bin tarihi ko nan kusa cikin abokanka da dangi ko kuma kai a gidanku idan babanka ko mamaka ko wani danginka suna da wani suna ka tambayi tarihin shi kai zaka ji duk irin waɗannan abubuwan wala urahu sa'igan fiddi ibnu al-arabi yake cewa ni ba na ganin dacewa wannan addinance wannan magana ta shi gaskiya ce ya fi zaman lafiya kar a kira mutane da shi haka sai dai in labari ya kama dan yin bayani amma a mai da shi ya zama sunan mutum to ba daidai bane ina fata mun gane wannan wa kad kana Musa ibn Ali ibn Rabah al-Misri yaqulu la aj'alu ahadan saghara isma abi fi hill wannan malamin mai suna Musa ibn Ali ibn Rabah al-Misri yana cewa Allah ya isa akan duk wanda ya tasgirin sunan babana وكان الغالب على اسم ابيه التصغير بضم العين saboda wasu na kanta suna ban shi sai mushi Musa ibn Ulayyin sai yace duk wanda yace sunan babana Musa dan Ulayyu Allah ya isa to kaga baya so kenan wallazi yadbatu hadha kulluhu abinda zaka bi kaida kawai kama game da laqabi anna kullama yakrahu al-insanu idha nudiya bi duk abinda aka san mutun zai kyamaci abin in an kira shi da shi fala yajuzu bai halasta ba li ajlil adhiya dan ka asutar da shi wallahu alam wannan tace kaida amma duk sunan da ka san idan ka kira mutun da shi zai ji cutarwa ce to bai halasta ba ko da ce mishi zaka kai bai rabe ai ka sawo sunan haka ko sai kai dan gwari wai kana nufin shi ba nufe ne ko kuma shi ba Hausa Kano yake ko ta Zaria ba ko ace kai dan tibi ko kai dan baki kuma ya zama da gaske ne haka din ne amma zai ji a ran shi cewa ka na kafashi ka cutar da shi ko da ta mushi zaka kai yaron nan kuma ka girme shi amma sai zama wannan kalma za ta bayu zuwa ga zai ga cewa ka wulakanta shi ne to babu kyau kaida kawai shine kar ka fada wa mutum abin da zai wulakanta ko ya ji cewa shi kaskantacce ne ballantana kuma abin da zai nuni zuwa ga ka ci mutunci shi a addinance kamar cewa tubabbe ko tsohon dan bid'a ko tsohon dan dariqa ko sabon ahlus sunna ko sabon ustaz haka duk irin waɗannan kalmomin dinin wulakanci ne kuma suna da alaka da addini to jama'a sai mu kiyaye kwarai da gaske da irin waɗannan mutane suke tarawa kansu zunuban da ba su yi lasi da su ba shine abin da manzo Allah yake cewa mutum yakan faɗi kalma kankanuwa ma ya tabayyana fiha baya matsayawa ya lura cewa tana da matsala sai ta yi kashi wuta Allah ya tsare mu qala abu abdullah ibnu huwayzi mandad wani babban malami abu abdullah muhammad ibn Khuwayzi Mandad wani ba maliki ne sanannen mutum ne a cikin malikiya wanda al-qadi Iyad ya yi tarjama sa a cikin littafin tartibul madarik ya bayyana cewa malami ne na malikiya yana da littafai akan usulul fiqh ulumul qur'an da khilaf sabani tsakanin malamai sannan kuma yayi kokarin ya dan gigare shi akan cewa mai tsanani ne akan asha'ira ya ma bada fatawa cewa bai halasta a je jana'izar su ba idan sun mutu bai halasta a gaishe su idan ba su da lafiya malami ne sananne shi ake cewa Ibn Khuwayzi Mandad rahimahullah yace tazammanatil ayatu al-man'a min talqibil insani bima yakrah aya tana dauke da hukunci akan hani akan kiran mutun da laqabin da baya so wayajudu talqibuhu bima yuhibbu amma ya halasta a mutun laqabi da abin da yake so ala tara anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi sallama laqaba umara bil faruq kaga manzon Allah yayi umar laqabi da al faruq ababakarin bis siddiq abubakar kuma ya kira shi da suna as-siddiq وعثمان بذي النورين وخزيمة بذي الشهادتين وأبا هريرة بذي الشمالين وبذي اليدين وأشباه هذا يوالنا مثالين نا لك أبن دا أخي كراي وسمتاني لسوكما سكذا مصناصنس وقال الما وردي وأما مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره لك أبا وأن سكي ما سكو وأن دكما باعك آمسو تباع باب الليفي وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عددا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب من ذا الله صلى الله عليه وسلم يصف أن توصد قد كن صحبانسا دا لقبا وطن دا سكا زما سنزم واتو من يلقبا أو رنس قلت بيتي فأما ما يكون ظاهرها الكراها أبن دا ذا مظاهر شكاماني إذا أريد بها الصفة للعيب amma sai ya zama an fada ne dan bayyana mutumin ba aibatawa ba fa zalika kasirun akwai wannan da yawa a cikin mutane waqarsu ila abdullahi ibn mubarak an ar-rajul yaqul an tambayi abdullahi ibn mubarak game da mutum yace humayd al-tawil akwai humayd ibn abi humayd al-basri babban malami daga cikin rijalus sitta wanda ya rasu jira manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da shekara 143 ko da 2 isa sabanin malamai babban malami ne wali ya mutu yana sallah yana cikin sallah ya fadi ya mutu Allah ya gafarta mishi malami ne thiqatun walakinahu mudallisun yana da hadisai daga Anas kamar guda 15 ko makamancin haka sauraron riwayoyin shi daga Thabit al-Bunani babban malami ne daga cikin malamai Humayd ibn Abi Humayd wanda ake cewa Humayd al-Tawil kuma ba wai tawil din bane ake ce mishi tawil din wa Sulaiman al-A'mash ko ace Sulaiman al-A'mash Sulaiman ibn Mihran al-A'mash wannan babban malami masanin qira'at masanin fiqh da hadisi wanda yake siqatun ne arifun hafidun min ulama'i sunna wa hamiliha ya daga cikin rijalus sitta shi ma babban malami shahararre wanda yana da labarai da yawa akan ainihin wato mas'aloli na addini da jajircewar shi karanta littafin sharafu ashabil hadith na al-imam al-hafid al-khatib al-baghdadi da littafin tarikh baghdad na dai shi bagadari din al-khatib da tafin siru a'lami an-nubala da makamantan su to ce mishi da ake al-a'mash mai dindimi malam mai dindimi wa humaydul al-a'raj da malam humaydu dan gurgu wa marwanul al-asfar da marwanu dan ja kuma a ce mu da nan sai a ce mutun yalo ko an gaishe da dan haske haka ko a ce kodadde misali fa qala idza aratta sifatahu in ka so ne ka fada dan siffanta su walam turida aibahu ba ka so fadi ne dan aibata su ba fala ba asali babu laifi wa fi sahih muslimin an abdullahi ibn sarjis qala ra'aytul afdha yace naga mai san kwanna ya'ani umara yuqabbilu al-hadara yana sunbantan hadar al-aswad wa fi riwayatin al-usayl mai dan karamin san kwanna sai ci gaba da cewa na'am yace a irin wannan ne ma har Imam al-Bukhari yayi babi a cikin littafin sa ainihin wato na as-sahih wanda yabo da magana akan hukuncin kiran mutun da wani abu sai ka wannan hadisin na dulyadini na wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rafkan wadannan a sallah har aka fita yace mafiya yawan masu sauriya sun fita da yabo sai yake cewa a sadaqa duliya dai ni wannan da yake cewa duliya dai ni yayi gaskiya aka ce eh bari huda da wannan akan cewa ya halasta a kira mutum da wani suna wanda ba sunan shi ba dan siffantawa to a take take nan jama'a dangane da wannan sai a kuma littafin danganin karakaran bayanai mun tsallake wasu daga cikin su a take ce abinda magana take cewa kai shine ya halasta a mutum laqabi amma na farko ya zama babu mummunar ma'ana a cikin sa sannan na biyu ya zama kuma baya kyamar shi koda ma'anar ba mummuna bace ya zama kuma a san da kake fada ba kana fadin shi da niyyar istihza'i ba sai da niyyar tamyizi kawai dan a gane shi to mu kuma a wannan zamanin zamani ne na watin yaduwar alqab sai zaka iya cewa in ka kalli laquba a zamanin ta zaka iya kasa su zuwa gida uku akwai laquba waɗanda suke na al'ada akwai laquba waɗanda suke na yayi akwai kuma laquba waɗanda suke na ilimi laquba na al'ada sune gamagari waɗanda ake sawa mutane a cikin ainihin wato rayuwa to sune akai magana anan waɗanda ake sa mutane gurgurdan kamannin su gurgurdan kasashen su gurgurdan matsayin su social matsayin su a cikin mutane akwai kuma laquba na yayi waɗanda sukan zo su tafi to su ma za su shiga cikin wannan hukuncin gurgurdan kensu ko munin su abinda muke nufi da yayi shine a yanzu misali in wani dan siyasa yana tashi ko wata jam'iyya ko wani al'amari na musamman zaka ga ana ta sanya sunan shi a cikin mutane za a dinga sawa makarantu sunan sai kaga makaranta an ce sunanta Yar Rifa'i Academy saboda ana yayin wani gwamna Yar Rifa'i ko Buhari organization makamantan su waɗannan na yayi ne su ma in ya zama da gurgurdan halin da aka sa su ba na wulakantawa bane ko kuma dan cin mutuncin shi wannan mai asalin sunan babu laifi laquba na uku sune laquba waɗanda suke na ilimi zamanin nan da muke rayuwa ya kawo alqab na ilimi kala daban-daban musamman a mutanen da ake cewa ƴan boko ana musu laquba galibi da irin karatun da suka yi wanda zaka ji a gaban sunan shi akwai engineer ko professor ko doctor ko architect ko pharmacist ko kaza ga sunan ko a ce sunan shi major ko colonel ko barista ko consultant ga sunan laquba iri daban-daban to waɗannan idan ba na ƙarya bane babu laifi ko sheikh ustaz mufti idan ba na ƙarya bane da gaskiya cancanta babu laifi idan ko na ƙarya ne to ya zama zuwa da buhutan ya za ya zama na ƙarya ya zama kai ba dakta bane kuma ana ce maka dakta kuma kana amsawa ko kuma kana adresin kanka matsayin dakta ko kuma kai ba sheikh bane kuma ana ce maka sheikh kana amsawa ko imam ko qari ko mufti ko mujtahidi in ana faɗa maka wannan laqumban kana amsawa to kana cikin wato almutashabbu'ul malam ya uta kalabisa saubai zurin dan haka in har mutane suna faɗa maka ya kamata kai addressin matsalar cewa kai baka cancanci wannan laqabin ba domin laquba ne da suke buƙatan ya zama a ilmance ko ka yi training wanda ya baka cancanta a kiraka da su dan ma ƙasar mu ce wata ke ƙasa ce maftuha komai na iya yiwa amma akwai wuraren da inda aka sa abin da yake bai yiwa a fara kiran wani da irin wannan sunayen ba tare da ya cancance su ba to haka nan kuma koda ya cancanta din idan ka kiraye shi da dan nufin istihza'i to ya kuma wancan matsayi ma'ana mutum ne ana ce ne sheikh amma kai kuma kana da tababa akan shehun takarsa sai ka kira shi dan wulakanci ko kuma ana ce mishi alaramma ta yi ya haddace ta yi bai yi ba amma da aka je musabaka ya samu matsala sosai sai ka dinga ce mishi alaramma da nufin wulakanci ko to an koma dai kan wancan ka'ida ta cewa banda wulakanci banda cin mutunci banda abin da ya zama makruhi ina fata mun gane wannan wallahu ta'ala a'lam faslun shaykhul islam ibnu qayyim al-jawziyya yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fi hifdhil mantiqi wa ikhtiyaril alfaz tafarkin manzon allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama dangane da kiyaye bakinka da kuma in za ka yi magana ka zaɓi lafuzan da za ka faɗa wanda ba za su kai ka zuwa ga shiga matsala a rayuwarka ko addininka ba kana ya takhayyaru min khitabihi fi khitabihi annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana zazzaɓan abin da zai faɗa wa yakhtaru li ummatihi kuma yana zaɓa wa al'ummarsa ahsanal alfazi wato yana zaban musu lafuzza masu kyau. Wannan a hasana din shine maf'ul bihi dai na wadancan ya takhayyar wa yakhtar, an samu abin da yake ce mata tanazu'i kenan a cikin larabci, domin an samu amil guda biyu kafin zuwa maf'ul bihi. Zaka zai zama kenan dole ɗayan su ya dauki maf'ul bihi din ɗayan kuma ya hakura. Fadin Ibn Malik, in amila niktadaya qismin amal qablu falil wahid minhum al amal والثاني اولى عند اهل البصره واختار قوم غيرهم ذا اثر. kaga yace yatakhayyaru wa yakhtaru, sannan ya kawo ahsana din. ya kamata yace ne yatakhayyaru ahsana al-alfaz wa yakhtaru, sai da kowane fi'ili da maf'ulin sa. amma sai da ya kawo fi'ilin yatakhayyar ya kara kawo yakhtaru sannan ya fada ahsana al-alfaz, to yanzu za su yi jayayya kenan wajen wane ne ke da mallaka ga maf'ul bihi din. shine in amilani qtadaya qismin amal qablu falil wahid minhum al amal, haka samu fi'ili guda biyu ko mubtada guda biyu suka yi jayayya akan wani suna wanda za su yi aiki da kanshi akan shi, to ɗayan su ne zai sama ɗaya hakura. wasani aula, na biyun anan wato yakhtaru kenan wanda yake kusa da maf'ul bihi din, aula inda ahlil basara, agun malaman nahun basara shi yafi dacewa. waqtara qaumun ghayruhum za asara, wasu mutane kuma can wadanda ba basarawa ba suka zabi na farkon. kufawa kenan ko a zahiri shi ma bai yarda da magana su ba Ibn Malik, dan haka ya ce wasu mutane can. ala ayi halin ya ce wa ajmalaha wa altafaha, mafi da'i mafi taushi a baki da mafi taushi ga kunnen mai saurare. wa ab'adaha min alfazi ahli aljafa, yakan nisanta kuma daga lafuzza na mutane masu jafa'i, irin zancen mutanen ƙauye ko mutanen da suke uncivilized wanda basu waye ba, masu magana wata ke dukan kunne wanda ba sa zaben abin da su faɗa, waɗanda suke ainihin wawaye. wal ghilza, da waɗanda suke masu ainihin mugun hali. walau kunta fazzan ghalizal qalbi, ko waɗanda suke da ghilza, ana karantawa da kasra kuma akan ce al-ghalza, lakin al-kasra ashhar, kamar yadda Ibn Manzur al-Ifriqi yake faɗa a cikin Lisanul Arab. wal-fuhush, da kuma al-fuhush shine al-qabih, mummuna kalma wata take da batsa ko sakin baki ko abinda in an ji za a rufe baki a kauda kai ko a ji kunya, ko irin maganar da ba a yin ta a gaban manya ko a gaban sirikai ko a gaban yara, wannan yana daga cikin al-fuhush, zance mara zaɗi. falam yakun fahishan, manzo Allah ba mai sakin baki bane. wala mutafahishan, al-fahish shine wanda yake ɗabi'ar sa kenan, mutafahish kuma wanda yake takallufi, wanda yake da ƙarfin tsiya, yana so sai ya koya, yana son wai shi ma sai an ce ya iya sakin baki, shine at-tafahush ala wazni tafa'ul, takallufi kenan, yi da gangan. wala sakhaban, as-sakhab shine as-sayyah, wanda yake wato shadidu saut ko al-zalzala, wanda yake da magana gatsa yana daga murya a kasuwa ko a gun wani taro sai an jiyo shi ko a jiyo shi daga nesa kowa ya gane shi ne, ko kana wucewa mata kan layi zaka jiyo shi a cikin gida yana zagin yara ko yana fada da matan gida, to wannan shine ake cewa sakhab, mugu ɗabi'a ce ba hali ne na gaske ba na ƙware ba. as-sayyah wala fazzan, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai ɗacin hali bane wanda zai ce shi in aka mishi kayan karago sai ya mana ice, wannan shine fazzan, mai ɗacin rai wanda ba shi da ahuwa ba shi da yafiya, komai aka mishi sai ya rama. haka jima mutum yana alfahari da cewa ni bana kyale bana barin takwana, sai ani duk abin da mutum yayi nan take zan mayan mishi, in ba haka ba zan huce, wannan ba halin musulmi bane da ma ba halin mu'mini bane. shi sa Allah ya yi manzo Allah yake cewa walau kunta fazzan ghalizal qalbi fa bima rahmatin min rabbika linta lahum, min Allah ko linta lahum, da rahama Allah ce ka zama mai taushi da saukin hali. walau kunta fazzan ghalizal qalbi, da ka kasance mai ɗacin hali mai mummunar zuciya mai taurin rai, lam faddu min hawlik, da sai a watsi a baka waje. Rabi'a mutane ba sa iya tarayya da wanda yake mai ɗacin rai, to musamman mu ustazai wasu suna ɗauka wai daga cikin shika-shike da rukunan ustazanci, to sai ka zama mai ɗacin rai, wannan ba daidai bane jama'a. ba daidai bane kwata-kwata, wani misconception ne da galibinmu da ake cewa ustazai, wato ahlus sunna ko ƴan izala ko salafiya ko masu aiki da sunna, galibinmu zaka tarar musamman waɗanda suke wato a sabon suke sababbin shiga harka, za ka ga suna da ɗaci rai musamman ga wanda duk bai dace da su a kan fahimtar su ba. Wannan kuskure ne jama'a, ya saba manhajin salaf da muke tuke mana bi, ba haka salaf suke ba. Salaf suna da sauƙin hali da sauƙin mu'amala musamman ga wanda yake mukhalifi, don su ja shi a jika, don kuma ya saurare su ya fahimce su. Da haka ka ƙoƙari ka saba wa zuciyarka da tausasawa, da kuma ƙoƙarin ba mutane uzuri da kallon al'amarin ta fuskar yadda za ka ga to ya za ka mu'amalance su cikin mu'amala mai sauƙi. Idan za ka faɗi gaskiya ba sai ka yi ɗaci rai ba, idan za ka riƙo da gaskiya ba sai ka tsanantawa mutane wajen mu'amala ba. Wannan babu shakka matsala ce wacce ya kamata kowa ya kalli kanshi shaksiyan, ya gyara abin da ya san yana da tasgaro a cikinta. Manzo Allah sai kuma baya yin wannan fizaza ɗin, wato ɗacin rai da mugun abin nan mu'amala. Wa kana yakrahu an yusta'mala al-lafz ash-sharif al-masun fi haqqi man laysa kadhalika. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyamatar a dinga amfani da lafazi wanda yake mai daraja, lafazi mai kyau a mu'amalanci wanda shi ba mai daraja bane, ma'ana a sa mutum lafazin da yafi karfin shi. Wa an yusta'mala al-lafz al-mahin al-makruh fi haqqi man laysa min ahli. Ko ai amfani da lafazi na wulakanci na kaskantarwa ga wanda ba wulakantacce ba kaskantacce ba. Fa min al-awwali, misalin na farko, lafazi mai daraja amma kuma ai amfani da shi ga mutum maras daraja. An yi qala lil munafiqi ya sayyidana, mutum ne munafiki ba mutumin kwarai ba, sai kuma a ce mishi ya kai shugabanmu, ya ranka ya dade yallabai akramakallah. Fa innahu in yaku sayyidan faqad asqattum rabbakum azza wa jalla. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawud ya ce, idan da wannan munafiki zai zama sayyidi ne da gaske, to da kun fusata Allah. Malamai suka ce ma'anar shi, in ya zama sayyidina a gare ku, to za ku zama kuna mishi biyayya da da'a, ku ji umarninsa, sai kuma ya ba ku umarni ya saba wa na Allah, sai ku shiga cikin fushin Allah don kun saba wa Allah. Shine ma'anar asqattum rabbakum azza wa jalla, haka ainihin ya faɗa a cikin aunul ma'bud game da fassara hadisin. Hadisi ne tabbatacce al-Imamu Abu Dawud ya fitar da shi, haka al-Imamu al-Bukhari a cikin littafin Adabul Mufrad daga sahabi Abu Bardat al-Aslami radiyallahu anhu da isnadi tabbatacce, haka al-Imamu Ahmad a cikin musnadinsa rahimahumullahu ajma'in. Da haka ba daidai bane mutumin da aka san ba na Allah bane a dinga ce mishi akramakallah, Allah ya gafarta malam, ranka ya dade, a dinga bashi darajar da bata cancance shi ba. Misali malami ne kasir gumin dan bid'a an san shi, wani ma shedani ne ko kirista, ai tace mishi sa ko ranka ya dade, ba daidai bane dan kalmar ta mishi girma. Wa man'uhu an tusamma shajaratul inabi karama, haka annabi alayhi salatu wassalam ya hana a dinga kiran bishiyar inabi da suna karam, yace karam zuciyar mu'mini ne, darajar inabi bata kai ake kiyata da suna karam ba. Wa man'uhu tasmiyatu abi jahl bi abi al-hakam, haka ya hana a kira abu jahl wannan kasar gumin kafirin da suna abul hakam. Wa kadhalika taghyiruhu li ismi abi al-hakam min as-sahabati bi abi shurayh, haka ya canza sunan wani sahabi mun karanta a baya mai suna Abu al-Hakami, ya mai da shi Abu Shurayh kamar da al-Imamu Abu Dawud ya fitar da isnadi tabbatacce da al-Imamu Nasa'i mun karanta a baya. Wa qala manzo Allah yace inna Allaha huwa al-Hakamu wa ilayhi al-hukm, Allah shine alqalin alqalai, kuma izuwa gare shi ake mai da duk wani hukunci. Wa min zalika nahayuhu lil mamluki an yaqula li sayyidihi aw li sayyidatihi rabbi wa rabbati, haka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito da al-Imam Ahmad a cikin Musnad, haka ma Bukhari ya fitar da asalin hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana bawa ya dinga ce mai gidan shi rabbi ubangijina, ko mai gidan shi idan mace ce ya ce mata rabbati sai ya ce sayyidi ko sayyidati. Kai kuma mai gidan bawan karka dinga ce mishi abdi bawan. وللسيد ان يقول لمملوكه عبدي, النبي عليه الصلاه والسلام يا هنا متين يتم باوانسا عبد, ولكن يقول المالك كاي مي باوانكا تي فتايا يارن جدانا وفتاتي كو يارنير جدانا, كركا دينجا تي ما الماجر ماتكا باوانكا كو وندي يكي ماكا ايكي اشاغونكا كو ko wanda yake karkashin hukuncin ka karka dinga ce mishi bawa shi bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne amma ba da jika ce mishi yaro na kasuwa ko abokin sana'ata ko abokin aiki na wai qulul mamluk shi kuma bawan ya dinga cewa sayyidi sayyidi wa sayyidati wannan hadisi ya tabbata cewa Imam Muslim ya fitar da shi da Imam Ahmad haka ma ainihin wato Imam Bukhari ya fitar da shi dukkanin su daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu lafazin shi da yago shine la yaqul ahadukum at'im rabbak wa waddi rabbak aski rabbak wal yaqul sayyidi wa mawlaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul aya wa fatati wa gulami kar kana mai gida kace ma bawan ciyar da kawo ma ubangidanka abinci ko kawo ma ubangidanka ruwan alwala ko kawo ma ubangidinka abin sha shi kuma bawan kada ya ce ya kai ubangijina ko ya kai ubangidana kar kuma shi mai gidan ya ce ma bawan ya kai bawana duk waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ta fuskar hani zuwa ga kiran mutun da sunan da yafi karfin shi ko sunan da ya gaza shi to mun ji misali na sunan da ko title din da yafi karfin mutun kar a kira shi da shi sai ya ce wa qala liman idda'a annahu tabibun wani da ya kiraye kanshi da suna tabibu likita da ake cewa da Hausa tabib yace anta rajulun rafiqun a kai dai mutun ne wanda kake rafiq wannan babban malami Abdul Muhsin al-Abbad da yabo wannan sharhin wannan hadisin a cikin sharhin da ya littafin sunan ta Imam Abu Dawud sai yace shi bai san me kalmar rafiqo take nufi anan ba haka babban malami ne duk duniya an san shi a malanta amma kai yace ni ban san me kalmar rafiqo take nufi anan ba domin dai rafiqo na nufin kawai abokin tafiya aboki amma shi mai littafin Aunul Ma'bud tayu lokacin da Abdul Musa al-Abbad yake faɗan wannan ya manta wancan magana ko bai karanta ta ba ko bai halarta ta ba wallahu ala mai Aunul Ma'bud yace abinda take nufi rafiq wato wanda yake yi ma domin shi Abdul Musa al-Abbad ya fara tunanin ko daga ar-rafiqu abokin tafiya ko daga ar-rifqu ne tausayawa daga ar-rifqu tausayi to yafi bayuwa zuwa ga wannan duk da yake ya daukan dayar ma'ana shine likita yakan tausaya ma mara lafiya ya ji da shi kuma yakan kasance koyaushe tare da shi yana janyarsa kaga ko dai da ma'anar kasancewa tare da shi ko kuma da ma'anar tausaya masa da yake yana fatan ya warke wannan wata kira likitoci a zamanin su kenan ko wallahu a'lam sai yace karka ce wa kanka dabibu wa tabibu hal ladhi khalaqa yace likitan wannan ran shine Allah da ya halicci ran da aka at-tabib yana daga cikin sunayen Allah kamar yadda bayani cikin wannan hadisi yace dan ya bi Allah fadi cewa Allahu huwa at-tabib ko mun gani Allah shine at-tabib yanzu kaga wannan kuma sunan yanka ne ga likitoci da larabci kaga akwai aiki kenan akan mu ko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ya hana itlaqin irin wannan kalma ga wani Allah kuma wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da al-Imam Ahmad al-Sheikh al-Albani ya takhrijin hadisin a cikin as-sahiha lamba ta 1500 da lamba 37 wal jahiluna yusammuna al-kafira alladhi lahu ilmun bi shay'in min at-tabi'a hakiman wa huwa min asfahi al-khalq ibn al-qayyim ya qara nashi fassara anan yace zaka ga jahilan gari suna kiran kafiri saboda yana da wani ilimi na dabi'a suna ce mishi hakim yace kuma yafi kowa jahilci da wauta a duniya ma'ana wanda zaka ji an ce philosopher great philosopher ko great authority ko great theologian ko kaji an ce wani babban intellectual ne mai ya sani philosophy ko theology ko logic ko wata harka a cikin psychology ko metaphysics ko duk waɗannan ilmomin na hayaniya waɗanda ba sa iya ceton shi a lahira amma bai san komai a cikin addinin Allah ba sai ga ana ce mishi hakim yace to wannan mana daga cikin baiwa mutane sunayen da ba su san shi kamar yanzu misali kaga an ce in an zo yin citation na wani mutum a cikin farfesoshi sai ga an ce shehin malami sai zama kuma hakikanin gaskiya shi malami ne a wata harka wadda bata addinin musulunci ba, ko bai san musulunci ba, halama ko tsayi wata sallah bai iya ba, sai zama ce mushi sheik, to daura min suna da yafi karfin shi, kuma gane da kyau jama'a, da haka sai an kiyaye laƙubban da za a kiraye mutane da su. Akwai mutane da dama yanzu musamman a boko, saboda yadda ƴan boko suke girmama falsafa jama'a, domin akwai ta a cikin kusan kowane ilimi na boko, yayin da malaman musulunci kuma suke kyamar falsafa musamman a sa'ad da za a yi amfani da ita wajen fahimtar addini, ba a buƙatar ta kwata-kwata wajen fahimtar ilahiyat, wa'ana abin da ke da alaƙa da sanin Allah, sanin siffofinsa, sanin ayyukansa, yadda za a bauta mishi, abin da ke da alaƙa da ainihin abin da yake ma wara'a tabi'a, abin da suke ce ma metaphysics ko transcendentals, ilmomin da suke sun wannanci ɗabi'a, ba a ganin su, ba a iya taɓa su, ba a iya jin su a jika da sauransu, waɗannan ilmomi ilmomi ne na ulumul mugayyibat, ana sanin su ne kawai da abin da Allah ya so a sani, abin da ya bada labari, kuma manzo Allah ya bada labari a cikin sunna ingantacciya, amma ba a iya gane su da ɗabi'iyat. Wannan shi ya halakar da kafiran farko, su ne su Aristotle, su Socrates da makamantansu, shi ya halakar da nanan baya-baya su Ibn Sina da ire-irensu, shi ya halakar da kuma waɗanda suke na bayan-baya da waɗanda suke rayuwa yanzu da waɗanda suke mutu kwanakin baya, daga cikin Turawa da Larabawa da akwai baƙaƙen fata na mutukari, suna nan birjik a cikin ko'ina a cikin jami'o'i da garuruwa, waɗanda suke ganin cewa za su iya fahimta Allah, amma ba ta yadda Allah yake so a fahimce su ba, a fahimce shi ba, to mujarradin kiran waɗannan ma da sunan malamai shi kanshi laifi ne, Jibril Qayyim ba malamai ba ne, ‘yan takife ne kawai. ومن هذا قوله للخطيب الذي قال إرو أنن كما أقويش عند منزل الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى دون من جوابي لمنزل الله يجيش هنا فقد أنتشوى من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يأسهما فقد غوى شوان دي يكي بن الله يكي كما بن منزل الله صلى الله عليه وسلم تونا يا شريع ومن يأسهما wanda yake saba wa su biyun faqad gawa ya karkace, to wannan hada Allah da manzon Allah da yayi salawatullahi wa salamuhu ala rasulihi a cikin gamiri da yace wa man ya'asihima, ne kun yace wa man ya'asillaha wa rasulahu, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyamaci abun sai yace bi'sal khatibu anta, Allah wadaran zance irin naka, a cikin cikon hadisin wanda al-Imamu Muslim ya fitar da shi yace mushikace ne qul ومن يعص الله ورسوله kace ne wanda ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan malamai sai suka yi maganganu akan su kaman a cikin littafin al-mufhim li sharhi ma ashkala min talkhisi sahih muslim na al-imamu abu ba wannan qurtubin abu abdullahi ba, akwai kuma al-imamu al-qurtubi wanda malamin wannan qurtubin ne shine abul abbas al-qurtubi wanda yayi talkhisin muslim kuma yayi masa sharhi a cikin shi yayi tattauna akan wannan ya kawo maganganu game da abin da ake nufi, domin ya tabbata kuma a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wanda yake cikin Bukhari da Muslim cewa inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum, Allah da manzon shi yanhayanikum, kaga an hada damir suna hana ku, da kuma a cikin tahiyya Ibn Mas'udin da ake fada cewa wa man ya'sihi ma ya zuwa cikin tahiyya Ibn Mas'udin kamar da yake a cikin ainihin wato tahiyyarsa tabbatacciya a cikin Bukhari da Muslim, ga kuma faɗin Allah inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna, kaga ya hada damirin Allah da mala'iku a cikin damiri guda, to sai malamai suka tattauna akan to me yasa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyamace haka, malamai suka yi maganganu kamar haka cewa anan wajen maganan ainihin wato wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ne dan kada abin ya zama gama gari kowa yana fara, dan kada a daidaita Allah da manzansa wajen matsayinsu a wajen biyayya da sabawa, can kuma da Allah ya fada Allah da kanshi yana da yancin ya fada haka, kamar da Allah yake da yancin ya rantse da komai, amma mutane ba su da yancin su rantse da komai sai dai su rantse da Allah, haka nan shi kuma wancan da ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada da ya aika a yi shela cewa inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumul ahliya kaza 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 a cikin hadisin nan, to yana ana yana bayuwa ne zuwa ga cewa mai riwayan ya bada labarin ne bil ma'ana. Wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi ne yana faɗa haka bil laf sai ya hana shi. Dan haka wanda yazo bada labari bil ma'ana to tayi kuma shi bai ga wannan hanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wajen lafazin ba. Tayi kuma mai riwayan bil ma'ana din wani ne a cikin isnadin wanda yake nazilan anis sahabi. Amma dai koda babu waɗannan abinda za a dauka na kaidar usul fiqi shine cewa tunda mas'ala ce ta shari'a to al mahzur muqaddamun ala al mubih, inda manzon Allah din nan ya hana to yana gaba da inda aka ji ya fara, da aka za a hanu daga barin hada annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Allah a cikin damiri guda idan irin haka ta faru, sai dai a ware su kowa a kawo lafazin sunan. Ina fata mun fahimci wannan dikau jama'a. Wannan ita ce ka'ida da tattauna da malamai suka yi akai a kuma wancan littafi na al-mufhim. Wallahu ta'ala a'lam. Wa min zalika qawluhu la taqulu ma sha'a Allah wa sha'a fulan. Haka fadin annabi alayhi salatu wassalam da yace la taqulu ma sha'a Allah. Wannan shi ma hani ne game da fadin lafazi wanda bai dace ba. Kar ku dinga cewa ma sha'a Allah wa sha'a fulan. Sai dai ku ce walakin qulu ma sha'a Allah thumma ma sha'a fulan. Idan Allah ya so sannan kuma sai wane ya so. Wannan ma riwaya ce ta Imam Abu Dawud da isnadi tabbatacce daga sahabi Huzaifatu dan Yaman radiyallahu anhu. Ma'ana ba a cewa mashi'ar Allah da mashi'ar wani a hada su kuma da hanyar hadi na ainihin wawul ataf wanda baya nuna komai sai mujarradin atafi. Sai dai in za a yi atafin sai a sa ainihin thumma wacce ke nuni zuwa ga at-tartib wa tarahi, cewa asali sai Allah din ya so sannan kuma a cikin son Allah sai ya bada dama kuma wane da yake sababi sai shi ma ya so abu sannan sai abun ya faru, domin mashi'ar Allah tana sama da mashi'ar kowa, kuma mashi'ar bayi din ma wata wani juz'i ne, wani bangare na mashi'ar Allah. Dan haka wani bai isa ya so wani abun da Allah bai so ba, abun ya faru ba tare da Allah ya so faruwarsa so na irada ba. Dan haka ba a cewa ma sha Allah wa sha'a fulan, sai dai ma sha Allah thumma sha'a fulan. Wa qala lahu rajulin, wani mutum ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa shi'ita, idan Allah ya so kuma kai ka so. Fa qala, sai manzo Allah ya ce ataj'aluni lillahi niddan, so kake ka sa na zama abokin hamayyar Allah. Kul, kace ne ma sha Allah wahda, abinda Allah ya so shi kadai. Al-Imamu Abu Dawud al-Imamu Ahmad Amin ya fitar da wannan riwaya daga sahabi Abdullahi dan Abbas. Wa fi hadha min ash-shirk al-manhiy anhu qawlu man la yatawaqqa ash-shirk, daga cikin irin wannan na cikin shirka wanda Allah ya hana, ire-iren shirka irin wannan a cikin zance wacce Allah ya hana, maganan waɗanda ba sa jin tsoron shirka. Ana billahi wa bika wa ana fi hasbillahi wa hasbika, sai ka ji mutum ya ce ni ina ƙarƙashin Allah kuma ina ƙarƙashinka, ni ina cikin lissafin Allah kuma ina cikin lissafinka, ni na Allah ne kuma naka. Wa mali illa Allah wa anta, ban da kowa sai Allah kuma sai kai. Wa ana mutawakkilun ala Allahi wa alayka, na dogara ga Allah kuma na dogara gare ka. Ai duk muna ji wannan kalmomin mutane suna faɗan su ko jama'a. Wa hadha min Allahi wa minka, shi wannan daga Allah ne kuma sannan kuma daga gare ka. Wallahu li fis sama'i wa anta li fil ardi, Allah a cikin sama shine nawa kai kuma a duniyar nan shine, banda kowa a duniya sai kai, sai kuma Allah dake sama. Wa wallahi wa hayatika, na rantse da Allah kuma na rantse da rayuwarka. وامثال هذا من الالفاظ الذي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق, da ire-iren waɗannan abubuwan waɗanda zaka tarar watin mutun yana sanya Allah yana sanya wa Allah wani a cikin halittu ya zama yana gogoriyo da Allah. Wannan ne daga cikin hadarin shirka jama'a, gashi yace wahiya ashaddu man'an wa qubhan min qawli, wannan yana da tsananin muni da kuma tsananin hani fiye da faɗin kakace ma sha Allah wa shi'ita. Waɗannan kalmomin sun fi tsanani da muni fiye da faɗin ma sha Allah wa shi'ita. Wato jama'a, shirka tana da haɗari na gaske. kuma tana da kofofi munana da yadda shedan ke zakewa mutane ta bayan gida ga marayu. Saboda yin shirka shine asalin al-maqsudul a'la, shine asalin wato manufa da take apex objective da shedan yake so mutane su, domin ita ce wanda idan sun yi ya san sun halaka gaba daya. Da kanka kuma littafin Ibn al-Qayyim ad-da'u wad-dawa ko al-jawabu ash-shafi al-jawabu al-kafi liman sa'ala 'anil dawa'i ash-shafi, zaka ga ya tattaunawa mai ban sha'awa game da shirka da nau'o'inta da matakanta da muninta da kuma yadda take sadadawa ta bata ayyukan mutane, tun daga shirka ta wanda ake cewa asayi, wanda suke cewa babu Allah gaba daya, sai su suka yi kansu, wannan sun fi kowa hauka a cikin mushrikai wanda yake ganin cewa babu Allah kwata-kwata, da kuma shirka ta wanda suke ganin akwai Allah amma kuma Allah da yawa, irin shirkar Yunan da shirkar ainihin Hunud da makamantansu, da shirka waɗanda suke ganin da shirkar Kiristoci, da kuma shirka waɗanda suke ganin cewa akwai Allah kuma lalle Allah shine mahalici amma kuma yana da wasu mataimaka waɗanda sai an bi ta ƙarƙashinsu. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah, irin shirkar mutanen Makka kenan kafirai waɗanda suka rayu kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yadda Allah shine mahalici kuma shi kare ya halitta, amma akwai wasu waɗanda innama na'buduhum li yuqarribuna ila Allahi zulfa, sun yadda cewa waɗannan gumaka ba su suke yin dare da rana ko ruwa da rani ba, ko suke sama da ƙasa. Sannan akwai shirka kuma wadda take cikin musulmai, ita ce shirka wadda take zuwa a wajen yadda da ainihin wato cewa wannan iya cutar da kai ko yana iya amfanar da kai. Akwai shirka a cikin ayyuka, to anan ne ya dabdala cewa shirka a cikin ashirka fil a'mal, ashirku fil a'mal tana da hadari kwarai dan tana shafan har muminai. Hayya kwatanci da hadisin tanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akan riya, cewa tana sadadawa ta shiga cikin ayyukan mutane kamar yadda bakar tururuwa ke shiga cikin bakin falalan dutse ba tare da kowa ya sani. Sannan kuma ta shiga tana bata ayyukan, domin Allah ya wadatu daga duk wani aiki da za ka yi ka hada shi da wani, sai bayan bata aikin kuma za ta ja maka matsala shine kai laifi, dan kai aikin da Allah ya ce ayi ba yadda ya ce ayi ba. Idan aikin na wajibi ne kaga ana bin ka bashi kenan, yanzu tunda sallar da kai kai dan Allah, amma kuma kana tunanin kana so a dadin muryarka, kana so a ga kana sallah, kana so a ce kai mutumin kirki ne, to wannan abubuwan da kai ka sanya nasibi ga bayi ko shedan ko wasu halittu, to sai Allah ya ga shi baya son wannan sallar gaba daya, to kenan wannan azhar din da kai har yanzu ana bin ka bashin ta dan Allah bai karba ba. Bayan ana bin ka bashin ta kuma, sannan kuma kai laifi na yin aikin da Allah yake kai bai da aka cika, wannan dama ayyuka iri hudu ne, akwai wanda aka wajen sura yadda ake karban su, akwai wanda yayi abinda aka ce yayi kuma yadda aka ce, akwai wanda abinda aka ce yayi amma ba yadda aka ce yi ba, akwai wanda yayi abinda ba a ce yayi ba amma kuma yadda aka ce ayi, akwai kuma wanda yake yin abinda ba a ce ayi ba sannan kuma ba yadda aka ce ayi. Ko mun fahimta, wanda yayi abinda aka ce yadda aka ce yayi sallah da ikhlasi da cika siffofinta, abinda aka ce yayi ba yadda aka ce ba, yayi sallah amma bai cika ta yadda ya kamata ba kuma bai da ikhlasi, abinda ba a ce yayi ba amma yadda aka ce ayi, akwai wanda yake maulidi amma da ikhlasi yake gani yake addini, to wannan ikhlasi da kyautatawa kaga yadda aka ce aiki kenan, amma kuma ba aikin da aka ce yayi ba. Ku mun gane? Sannan kuma wanda aikin da ba a ce yayi ba sannan kuma ba yadda aka ce yayi ba, misali ka dauki maulidin, akwai wanda yake dama so yake a ji haushi kawai, so yake bata wa sarai, in ya zo kidan nan da yake na maulidi da wakar da yake da rawa so yake kawai dama ku ji haushi ba dan Allah yake ba shi ma, to kaga wannan shine banza a banza kenan zuwa fadar kurege, wanda aikin da ba a ce yayi ba kuma ba yadda aka ce yayi ba, duk a cikin su wanda na farkon kadai za a karba, aikin da aka ce yayi kuma yadda aka ce shine wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufran li sa'i, wanda ya aiki nagari, aiki nagari sai ya hada ikhlasi da siffa mai kyau, sannan kuma da asalin imanin da ba a karban ayyuka sai da shi. Allah ya ce wannan shi ne ba za a lalata aikin shi ba. Amma duk wanda ba duk sauran uku aikin banza ne, shirka na shiga ciki, riya na shiga ciki da makamantansu, Allah ya tsare mu. Ya ce fa amma idza qala ana billahi thumma bika, in ko ya ce ana billahi thumma bika wa ma sha Allahu thumma shi'ita fala ba'asa bi dhalika, wannan babu matsala. Kama qala fi thalatha, kama yadda ya faɗa game da ainihin wato a fi hadisi thalatha, a cikin hadisin mutum uku din nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la balaga li al-yawma illa billahi thumma bika, kama fil hadisi al-mutaqaddim al-idhn an yaqula ma sha Allahu thumma sha fulan. Wannan hadisin da yake magana hadisin ainihin wato as-salasa din nan shine hadisin mutanen nan guda uku wanda a cikin su akwai kuturu, akwai makaho, akwai kuma memele, wanda Allah ya jarabce su, ya ba su dukiya, ya gyara musu rayuwarsu da sauransu, sannan kuma ya turo mala'ika don ya zo ya musu jarabawa. Guda biyu suka faɗi jarabawan, ɗayan makaho ya ci jarabawa ko? Shi ne a cikin wani ɓangare na hadisin yake cewa la balaga li al-yawma illa bika illa billahi thumma bika, a yau ba ni da albalag, ba ni da matsira, sadda mala'ika ya zuna neman abin nan taimako a gunsu, ce ba ni da yadda zan yi in samu mafita a yau ɗin nan sai a wurin Allah, sannan kuma a wajenka. To babu laifi dan ka nuna, dan ka yi magana da irin wannan surar, irin wannan yanayi na nuna Allah ne ke da komai, amma a cikin komin Allah kuma ya san wa mutane su ma su yi wani abu, ya ba su hidaya, ya nuna musu shari'a da bata, inna hadaynahu sabila imma shakiran imma kafuran, sannan ainihin wato ya nuna musu, ya ba su hankali da basira da tunani da ilimi da gudanarwa da ƙarfi da irada da sauransu, wanda yake sai ga bayani lafiyayye gamsasshe akan irin wannan matsala. Sai kuma littafin Shifa'ul Alim fil qadri fi masailil qadri wal qada'i wal hikmati wat ta'lil na Jeshi Ibn al-Qayyim, da kuma littafin Al-Ihtijaj bil Qadar na malamin shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya musu rahama gaba daya. Nan zaka ga magana warkakkiya game da maganganu da ka'idoji ire-iren waɗannan insha Allah. Saboda lokaci kure ina ganin zamu saurara anan saboda kan gaba ne, sai Allah ya kai mu karatu na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.